sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Sauraro abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Talata 14 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
To Hafiz Ajeli tana Amurka ta faɗi cewa bata san daga inda wasu abubuwa guda uku da ta harbo a sama a ƴan kwanakin nan suka fito ba. Masu aikin ceto a kasar Turkiya sun zakulo karin mutane da yawa a raye daga cikin baraguzan gine-gine a jiya Litinin. Birnin Bakhmut da ke gabashin Ukraine ya fuskanci hari da manyan bindigogi a jiya Litinin.
Kanin labaran kenan, a ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan halin rayuwa a jihohin Najeriya inda ake shirin gudanar da zabe. A yau za mu duba tarihin siyasa da tattalin arziki a jihar Jigawa da ke arewa maso yammacin Najeriya.
Idan ka duba hata ayyuka da ake zuwa da su wato tsare-tsare na zamani na cigaban al'umma na kasashen duniya suke tallafa, jihar Jigawa ta yi fice wajen zamowa a matsayin jiha wadda in dai aka zo aka gwada irin wannan tsare-tsare za a ga sun karbu.
Kama kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsakai mai wuya da Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jiya Litinin Amurka ta faɗi cewa bata san daga inda wasu abubuwa guda uku da ta harbo a sama a ƴan kwanakin nan suka fito ba a yayin da suke shawagi a saman yankin Amurka ta Arewa. Gwamnatin ta ce bata tunanin abubuwan jiragen saman leƙen asiri ne, ko da yake bata fadda rai akwai yiwuwar na leƙen asirin ne ba. Mai magana da yawun kwamitin tsaron ƙasa John Kirby ya faɗawa manema labarai a fadar White House cewa abubuwan ba su da ƙarahunan da za su tura abu ko su sa ya tashi, kuma ba ana sarrafa su daga wani wuri ne ba. Ya ƙara da cewa ba sa da fasahar leƙen asiri, amma dai ba su iya tabbatar da hakan ba. Kabi ya kuma ce sassan dukan abubuwan guda uku sun faɗa a wuraren da ke da wahalar zuwa, wuri mai kankara a kusa da gabar tekun jihar Alaska da ke arewa maso yammacin Amurka da yankin Yukon da ke arewa maso yammacin Canada da kuma tafkin Huron da ke kan iyaka Amurka da Canada. Masu aikin ceto a kasar Turkiya sun zakulo karin mutane da yawa a raye daga cikin baraguzan gine-gine a jiya Litinin sama da mako guda bayan aukuwar mummunar girgizar kasa a yankin. Amma fatan gano karin wasu mutanen a raye na kara dasashewa. A garin Islahi da ke kudancin lardin Gaziantep, masu aikin ceto sun fito da wata mata 'yar shekara 40, yayin da a kudancin lardin Hatay aka ceto wata yarinya 'yar shekara 13 bayan ta shafa sa'o'i 182 a ƙarƙashin baraguzan gini, abinda ya sa masu aikin ceton murna da farin ciki. Gidan talabijin ɗin Turkiya ya nuna yadda aka ceto wasu mutanen da yawa a jiya Litinin, amma ƙwararru sun yi gargaɗin cewa lokaci na ƙara ƙurewa na gano ƙarin mutane a raye a cikin baraguzan gine-gine. Mazauna garin Samanda da ke Hatay sun koka kan yadda gwamnati bata tashi tsaye ba wajen neman waɗanda suka tsira da rayukansu. Birnin Bakhmut da ke gabashin Ukraine ya fuskanci hari da manyan bindigogi a jiya Litinin. Rundunar sojan Ukraine ta ba da rahoton cewa Rasha ta yi ɓarin wuta sosai a fagen dagar yankin, ta kuma ce an kai hare-hare a kan wurare 16 a kusa da Bakhmut. Mayakan Ukraine waɗanda suka kwashe watanni suna fafatawa a wurin, suna cikin shirin fuskantar sabbin hare-hare ta ƙasa a cewar jami'an sojan Ukraine. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya maida hankali a kan garin Bakhmut sosai, kuma kama garin zai baiwa Rasha sabon muhimmin wuri a yankin Donetsk da kuma nasara bayan fuskantar koma baya tsawon watanni da yawa. Sakataren janar ɗin ƙungiyar tsaron NATO Jens Stoltenberg ya bayyana cewa tunan Rasha ta fara kai sabon gagaruman farmaki a gabashin Ukraine a yayin da ake kusantar ranar 24 ga watan Fabrairu, wato ranar cika shekara ɗaya da fara mamayar Rasha a ƙasar. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, an jima kadan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu. A cigaba da kawo muku rahotanni na musamman kan halin rayuwa a jihohin Najeriya inda ake shirin gudanar da zabe. Wakilin a jihar Jigawa Mahmud Ibrahim Kwari ya yi nazarin tarihin siyasa da tattalin arziki a jihar tun daga lokacin da aka kafa jihar daga tsohuwar jihar Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya zuwa yanzu. Mahmud Gareka.
Kalaka kabar kuka kuri'ar kai cinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Ranar Talata 27 ga watan Agusta shekarar 1991 ita ce ranar da gwamnatin mulkin sojan Najeriya ta janar Ibrahim Badamasi Babangida ta sanar da kirkiro da karin jihohi guda tara a kasar, kuma jihar Jigawa na cikin su. Honorable Nasiru Garba dan ce ya bibiyi gwagwarmayar neman samar da jihar Jigawa da ma sauran jihohi da aka nema daga tsohuwar jihar Kano.
Jihar Kano kuwa ya riga ya san kusan diyawancin abubuwa da zaka gani na ci gaba duk a cikin babban birnin jihar, sai mutane suka yi ta hada kansu ta yaya za a sami dama a kirkiri jihohi domin a samu waɗannan ci gaban ya zamanto sun kai ga mutanen da suke a wajen Kano.
Jigawa na kan gaba a jerin jihohin Najeriya da suka sha fama da kalubalen ci gaba, sai dai a 'yan shekarun baya-bayan nan ta yi fice wajen karɓar bakuncin ƙungiyoyi da hukumomin ayyukan ci gaba musamman na ƙetare. Kamar da Abdulrahman Alƙali na aiki da wasu daga cikin waɗancan cibiyoyi.
Idan ka duba hatta ayyuka da ake zuwa da su wato tsare-tsare na zamani na cigaban al'umma da ƙasashen duniya suke tallafa, jihar Jigawa ta yi fice wajen zamowa a matsayin jiha wadda in dai aka zo aka gwada irin wannan tsare-tsare za ka ga sun karɓu.
Cikin shekaru fiye da 30 da ƙirƙiro jihar Jigawa, gwamnoni 8 ne suka shugabance ta, na soja guda 4 na farar hula guda 4. Sai dai wasu daga cikin masu kula da lamura na ganin cewa jihar ta Jigawa na fuskantar koma baya ta fuskar tattalin arziki, amma Honorable Nasir Garba dan ce na cewa
miliyoyin kudin da ake yi a manya-manyan kasuwoyin ka tafi Maigatari, ka tafi Gujungu, ka tafi Sara, duk waɗannan manya-manyan kasuwanni idan da za a maida shi na zamani yadda ake kasuwanci an samu da kididdiga yana shiga cikin tsari na tattalin arzikin ƙasa, ni ba zan taɓa yadda cewar Jigawa rural area bace, kuma mun shahara akan noma.
Gabanin ta rike ta zama jam'iyyar hamayya, jam'iyyar PDP ta rike ragamar mulkin jihar Jigawa tsawon shekaru 8 a baya, inda a shekara ta 2015 jam'iyyar APC mai mulki a yanzu ta karɓi ragama. Ƙungiyoyin sa kai a sassan jihar na taka rawa wajen tabbatar da shugabanci na gari ga talakawa, inji Kwamar Salisu Gumel guda cikin jagororin ƙungiyoyin ci gaban al'umma a jihar.
Jihar Jigawa Allah ya albarkace mu da 'yan ƙungiyoyi hazikai kuma duka kusan kanmu a haɗe yake na wannan gari, sun san nan wancan gari saboda muna da inuwar da muke haɗuwa muke tattauna matsalolinmu na yau da kullum jidda kowace ƙungiya da irin abin da ta sa a gaba.
Duk da cewa Jigawa na cikin jihohin Najeriya masu ƙarancin ƙalubalen tarzoma musamman a yayin zaɓuka, al'ummar jihar na fatan yadda zaɓe mai zuwa zai wakana cikin lumana kuma a sami sahihin sakamako.
Suna da Ladi Abubakar. Inda za a bi dai a samu sahihin zaɓe talakawa da shugabanni da 'yan sanda, dole sai mun tsaya mun nutsu saboda abubuwan da muke ciki masifar ta yi yawa.
Sunana Abdulkadir Ahmed. 'Yan siyasa su suke bata ya kamata su masu gyara su yi saboda Allah da Annabi su yi tsoro.
Sunana Yaw Dallari. Yawanci agents na akwati su ne masu makwata zaɓe gaskiya. Kamar zaɓen da aka yi last day kun kana magana da Salisu Bako Jigawa. Kuma mutane suna cikin abubuwa. Don magana na gaskiyan har ga Allah in ana so a samu sahihin zaɓe to mutane su komo hayyacin su.
Sunana Muhammad Sagir Muhammad. Ya kamata a bar kowane mutum ya fito ya zaɓi ra'ayinsa abin da yake so.
Manyan 'yan takarar da ke neman kujerar gwamnan jihar sun haɗa da Mustapha Salamido na jam'iyyar PDP da Malam Umar Namadi na jam'iyyar APC da kuma Malam Aminu Ibrahim Ringin na jam'iyyar NNPP. Sai dai al'ummar Jigawa na bayyana wasu daga cikin abubuwan da suke muradin gani bayan kafa sabuwar gwamnati.
Ina Nura Ahmad da ke garin Lazuka, karamar hukumar birnin Kudu Local Government. Ina so a ce gwamnati ta duba ga mu mutanen ƙauye game da harkar noma
sunana Muhammad Shaban ra'ayi na duk gwamnatin da za ta hawo ya kasance ta yi abin da birnin Dutse ya kasance ya fi kowane birni ma na state a tarayyar Najeriya.
Sunana Injiniya Ibrahim Sa'idu Uba. Sai ina kira da sabuwar gwamnati da Allah zai kawo a gaba ta kalli matsalar ambaliya da al'ummarmu suke shiga cikin matsi da tattalin arziki da asarar dukiyoyi da rayuka da dabbobi da amfanin gona.
Kamar sauran jihohin Najeriya, a ranar 11 ga watan gobe na Maris ne za a yi zaben gwamna da ɗan majalisar dokokin jihar Jigawa, kamar yadda yake kunshe a jadawalin hukumar zaben kasar, wato INEC. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Latino da Sardauna premium arewana ko ince masoyi na gidan kasa yake kwana wai wayo ga yan baya sun face akan hanya sun biye wa zuciya roki na duniya.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoto na musamman. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 12 na dare da minti 11. Yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Matsalolin tattalin arziki da takunkuman da aka sanyawa kafofin yada labarai bayan da gwamnatin Taliban ta koma kan mulki a shekarar 2021 a Afghanistan sun sa akan dole aka rufe kusan kashi 34 cikin 100 na gidajen rediyo a cewar rahotanni, lamarin da ya sa ɗaruruwan maza da mata suka rasa ayyukansu. Ƙungiyar 'yan jarida mai zaman kanta ta Afghanistan da ake kira AIJU a takaice, kafar da ke sa ido a kan sauran wanda shalkwatar take birnin Kabul, ita ce ta fitar da alƙaluman ajiyar Litinin ranar rediyo ta duniya. Shugaban ƙungiyar ta AIGU, Hujjatullah Mujaddidi, ya shaidawa muryar Amurka cewa tashoshin rediyo 345 ke aiki a ƙasar kafin 'yan Taliban su karɓa iko a watan Agustan shekarar 2021, inda kusan mutane 5,000 ke aiki, kuma kashi 25 cikin 100 daga cikinsu mata ne. Amma kuma tuni tashoshin rediyo 117 suka daina watsa shirye-shiryensu saboda matsalolin tattalin arziki, a cewar Mujaddidi. A baya-bayan nan, manyan shugabannin 'yan Taliban da ke mulki a Afghanistan sun koma caccakar juna a bainar jama'a, wani abu da ba kasafai ake gani ba. Lamarin da ya sa ake yada jita-jitar akwai baraka tsakanin shugabannin a kan ko ya cancanta a bar 'yan mata su samu ilimin boko. An fara cacar bakin ne a ranar Asabar ɗin da ta gabata, lokacin da ministan cikin gidan Taliban Sirajuddin Haqqani daga kausan lafazi ya caccaki shugabancin Taliban ɗin a kan yin babakere da madafin iko, ko da yake bai ambaci sunan kowa ba. Haqqani ya faɗa a wani taron addini a yankinsa na Khost cewa ya kamata gwamnatin Taliban ta daina aiwatar da manufofin da za su haifar da rarrabuwar kawuna tsakanin tsarin mulkin gwamnatin da jama'a, abinda zai ba wasu damar yin amfani da hakan don ɓata sunan musulunci.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Madalla. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a boahausa.com. yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Wannan magana ɗin sandan jiha.
Ka goyi bayan ai.
Idan ba mu jira ban goyi bayan shi ba.
Ai ran ka shade wannan magana abinda ke faruwa ba wai kasuwanci ne. Su ƴan siyasa jam'iyyoyin da ke mulki sun maida shi yanzu abin dauka kudin al'umma ba tare da an diba ba saboda ba audit yanzu.
Wannan a kama mutum ai garkuwa da mutane da ake biya kuɗi. Shi yasa wannan abu ba ra'a daina ba. Da ba a ba da kuɗin.
Karyewar shari'a ne. Yanda ake gudanar da shari'a a ƙasar mu da rashin adalcin da ake yi yasa har mutane suka dauki doka a hannuwansu suka je suka fara kashe wasu
jama'a muna fatar kuna nan kalauka mai da muke a nan Washington DC sannun ku da zuwa ga wani sabon shiri na tsaka mai wuya kana goyon bayan a kafa yan sandan jiha-jiha a Najeriya kuwa sai nan ko me yasa ba a samu haɗin kai tsakanin kungiyoyin tsaro na Najeriya Baya da baya haka yanka aji Afirka ta kudu da Najeriya ka kalle su da tsarin yan sandansu mai bambancin su. Sannan kuma za mu duba shin wa yake amfana da mankudan kudaden fansa da ake karba da barayin daji suke karba sun sace mutane bayan su barayin. Duk wannan sa cikin batutuwan da za ku ji a cigaba muhawara da muka kawo muku tsakanin yan takarar jam'iyyun da dama na Najeriya masu takarar gwamna. Wato Muhammad Umar Bago da ke takarar gwamna a jihar Niger da Halilu Jika da ke takarar gwamna a jihar Bauchi a ƙarƙashin NPP da Umar Ado Mayo SDP takarar gwamna a Adamawa da Jamilu Jino da ke takarar gwamna a ƙarƙashin Lamar PRP a Katsina da kuma Sadiq Wali wanda a da shi yake yi PDP takarar gwamna kafin daga baya zuwa a canja shi a can jihar Kano. To ba tare da bata lokaci ba. Bali mu tsoma.
Ra'ayinka na ya muka samu kamar a cikin wannan hali din kuma wani abu da nake so ka taba kafin ka ba shi Alhaji Umar Bago. Magana yan sandan jiha kuna ganin in an yi ta za ta taimaka amma fara mun da dalili ya muka samu kamar laifin waye wannan.
Mun sake jaddada abin da su biyu suka faɗa.
Na'am.
Duk abin da yake.
Ka yadda da abin
suka faɗa. Babban matsalan harkan tsaro a Najeriya shine abin da Bature yake kira synergy. Sinajin nan kuma tsakanin su hukumomin da suke aikin tsaro a Najeriya yau abinda SSS yake yi police bai sani ba abinda soja yake yi air force bai sani ba abinda navy yake yi soja bai sani ba haka abinda civil defense yake yi police bai sani ba kuma kowa ya shiga cikin aikin kowa yana makatsa London ma kowa a cikin abin kowa yake idan aka tuna in ba mata ba majalisa na bakwai da na takwas da na tare wanda muke ciki yanzu mun dauki taxpayers money wato haraji na al'umma mun je mun yi bincike mun gayyato masu hannu da shuni wato critical stakeholders a cikin harkar security na Najeriya mun tattauna da su mun samu mafita na yanda za a yi a tantance abin nan a samu maslaha a kan abin nan wanda kuma mun mika shi mu gwamnatin tarayya mun mika shi mu shugaban kasa har yau ba dauki mataki akan shi ba wannan ya kamata ya canza sannan maganar da kace in yi na maganar yan
sandan jiha
sannan maganar yan sandan jiha idan ba mu gyara ban goyi bayan shi ba dalili na ko shine idan ba mu gyara wanda muke da shi ba yau karamin kasa kamar South Africa wanda mu muka taimake ta zaɓe
shi abin da na kawo shi kuna ta magana America America ba wai
unguwa
ina zuwa America har dan sandan unguwa akwai na karamar
hukuma
akwai na jiha akwai
na sanayi a muka abin kisa yau idan ka je South Africa mutane miliyan 50 ne kacal a South Africa suna da yan sanda miliyan 2 da suke kula da harkokin lafiya da dukiya da al'umman South Africa yau a Najeriya gaba ɗaya ba su wuce 350 ba a cikin 350 ɗin kuma sama da 100 suna kare mutane ne masu kuɗi ko masu mulki in ta yaya yan sanda za su yi wani irin tsafi za su yi ko majigi za su yi aikin da ya kamata su yi dole soja su shigo ciki dole sauran masu ɗamara su
to honorable Umar Bago an ce mai ɗaki shi yasa da ɗakin sa yake yiwu jihar Niger tana cikin jihohin da suke cinciki na inna lillahi game da sha'anin tsaro din nan me ya ra'anka game da sauran abubuwan da ka ji daga wurin yan uwanka amma ma ku a Niger State kana jin me yasa abun ya yi muni a gurin a Niger State sannan maganar mutanen da ake kama ana biyan fansa kuɗi da yan barayin daji suke karɓa miliyoyi da yawa hukuma ba sa cewa komai so mu fara da maganar ya muka samu kanmu a cikin wannan hali
to gaskiya wannan maganan sai da mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan ka je kana nazari akan me ke faruwa kan maganar tsaro zaka zo ka ga hadda hakimi ko mai anguwa ko sarkin kauye yana da hannu a ciki.
Me yasa suke da hannaye a ciki?
Kudi ya shiga ciki.
Kudi ana ba su, so ana ba su kudi.
Wannan a kama mutum ai garkuwa da mutane da ake biya kudi. Shi yasa wannan abu bara a dena ba. Da ba a bada kudin.
To amma gwamnati ta kawo ido ta samu mutane. In an kawo mutane yanzu mutane da kama na Kaduna nan kan jirgin kasar nan kwana 100 da wani abu suna. Akwai yaran da aka kama a Niger State da Yauri a Kebbi State sun watanni suna can ma hari.
Wannan maganan da ake yi ya kamata a ce an fitar da kuɗi.
Wa zai fitar da kuɗin ne? Gwamnati?
Gwamnati.
Ta rinka biyan mutane?
A tunda ba ta riga ka ga nan na farko Erufa ya yi wani magana. Gandun dajin nan mu shiga mu kona ta kurmus.
Wai an san inda mutane nan suke ne ya ce an san
su ne mana
ya ce an san ni
duk asalin da
haka Imran dan nan
san abin da cin
su
ba gandun dajin na abin da yasa kuma tafi yawa a Niger. Niger tana da kofofi guda 6 na shiga kasar Niger
daga wasu jihohi
hadda Benin Republic.
To
muna da border da mu da Kotonu, muna da border da Zamfara, muna da border da Kebbi, muna da border da Kaduna, muna da border da Abuja, muna da border da Kwara, muna da border da Sokoto ma. To wannan wuraren nan
da ma jiha ɗaya ce
da daji ta yi yawa. To ya kamata a ce wannan dajin da suke nan daga nan zaka je
amma binnin gwari an san inda mutanen nan suke
an sani mana abinda gwamnati kafin ma wannan lokacin hanyar binnin gwari fa an zaka sani yanzu shekara 24 an tabbatar mutanen nan suna
wani to amma an san inda suke me yasa ba a tura ma'aikatan tsaro su je
su ba ma'aikatan
ba ma'aikatan
ba ma'aikatan ba ma'aikatan
ba Imran
ayyaran kace dai wannan magana abin da ke faruwa ba wai kasuwanci ne su ƴan siyasa jam'iyoyin da ke mulki sun maida shi yanzu abin daukar kudin al'umma ba tare da an diba ba saboda ba audit yanzu ana
ga ya
muna war economy ne muna war economy
naira duk miliyan 100
abin da ke faruwa ai wannan shine tabarbarcewar da kuma rashin shugabanci da muke da shi. In akwai shugabanci bai kamata a bari ba a ce wai za a rika biyan ransom zaka biya kudin fansa ba ka je ka kai ita gwamnati daman abin da ya kamata daman ai haƙƙi ne kanta idan an kama wani nata yau idan mutum makiyayi ne ba doctor ya fi ni sanin wannan idan mutum ya je kiwo mu da in muna kiwo aka bi mai gona ya kama ma akuyanka ko wani abu duk bugun ka sai dai ya duke ka wallahi sai ka anshi akuyarka zaka tafi da ita amma zai zane ka shi yasa ba Fulatani za a kama za sano shi za ta yi wahala za ta yi dan banna a bi har alkali zai bi za a kai shi ko ina ya tsaya menene makiyayi kenan da amana da abin da yake ciwo amma sai aka juya ga shugabanci da shugabanci ya kamata ya zama kaman makiyayi sai aka kama nashi yanzu sai ya ce ba ruwan shi ƴan uwansa su je su biya kaga ka ba wani dama kenan yayi algushu ya fito shi yasa yanzu muke da mutane da yawa wanda wasu suke zuwa su kai kudi
suke zuwa su ɗauko maganar
kiwo inda aka yi dambe cikin malamai ba wai aka ce an kai kudin fansa amini aka yi dambe dan tukwicin da aka bada ciki kafin a raba kudi aka yi damben bala'i wajen raban kudin ka gane to shi yasa yanzu abu ya zama kasuwa ya zama kowa ne ma yake inji an kama maka naka ni ma ka bani kudi in bi ta yanda zan inji an so maka gwamnati ta wannan akwai dubara da ake yi cikin irin wannan wajen amsa kudin zaka iya bi ka dukkai magance annabawa abubuwan tsaro ne wannan in Allah ya ba mu iko a katsina farkon wata 6 mutanen katsina za su ji alamu a jikin su cewa lalle mun samu tsaro saboda za su ji shiru annabawa ba za mu bari duk wanda aka kama dan katsina in Allah ya damu duk wanda aka kama mu za mu anso shi ko ba a cikin jihar Katsina bane ba gwamnatin jihar Katsina ita za ta anso shi mun san dubare mun san inda zamu samu kudin mun san abinda zamu bi mu ba haƙƙin mu na kudin al'umma da muka dauka muka
bada idan
aka kashe mutum
Katsina ina zuwa da ka kama gane kiyo nan da mun tana shirye safa wanda yake so kiyo ne matsalar zancin kiyo ne duk yasa su masu wannan satan naga Alhaji Sadiq yana kada kai kana jin wannan matsalar kiyo ce ta sa mutane suka fuskata suka fara wannan abin da suke yi domin da an fara cewa Fulani ne amma yanzu kowa ma
shi ba ne ba shi ba ne abin da ya faru karyewar shari'a ne yanda ake gudanar da shari'a a ƙasarmu da rashin adalcin da ake yi yasa har mutane suka ɗauki doka a hannuwansu suka je suka fara kashe wasu
da suka fara kashe wasu wa'annan su ma fa mutane ne suka ga cewa lalle mutanen nan fa kuna kashe mu saboda in dana yana sata ko yana rashin ji kazo ka kashe ni amma saboda ni ma ya addabe ni ban jin dadin shi kazo ka kashe ni ka kone man gida ya gudu shi kuma to da yaga irin wannan abu sai ya ce to ni ma bari tunda ba shari'a ba komai ni ma bari in zo in yi sata shanu da duk wani abu da zan in sai da in sawo makamai da shanu suka kare sai ya dauki ya fara kama mutane sai ya ce sai an biya kudi in an biya kudi sai ya je ya sawo makamai sannan ya fara ba wani abu bare ba magana ke ka ji sai inda wannan abu ya fara
ba sai dai wani alhaji sai dukkan ku duka biyar din nan kun fito daga jihohin da ke da Fulani da makiyaya da yawa kana jin abin da yake cewa ba fushin da ya shafi sha'anin kiwo bane ya jani wannan mutane suka fusata suka fara samun manyan bindigogi suna satar mutane suna neman fansa
to a gaishe ku malamai to sai kuma rana wato Allah ya kai mu mu zo mu ji shin kyalewa ko kuma juyo baya da aka yi wa Fulani ne ya kai su daukar makamai har suka shiga cikin wasu al'amuran da ba na alkhairi ba ko me yasa wai ake cin wuya sosai wajen yakar akidar cin hanci da rashawa ne a Najeriya duk wannan suna cikin abubuwan da ke tafi a shiri na gaba muna godiya ga bakin mu Muhammad Umar Bago na APC Aliru Jika na NNPP Umar Ardo na SDP Jimilu Jino na PRP da kuma Sadiq Wali na PDP da suka taya mu zama a wannan shiri ne da kuma shi Nasiru Adamale Kaya wakilin mu na Abuja da ya taimaka wajen hada mana hancin su domin yin wannan zama da su a madadin su duka ne Ali Mustafa Sakwata a Washington ku huta lafiya
a ga da Ali Mustafa Sakwato yanzu kuma ga wannan sakon
al'umman Najeriya Ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako dai ina ƙara karatowa
yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙura'a a wannan babban zabe na shugaban ƙasa da gwamnoni da ƴan majalisu
zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zabukan da suka gabata
sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zabukan
batutuwan katin zabe
tantance masu kada ƙura'a a ranar zabe
Tsaro ga masu kada ƙuri'a.
Kisowar malaman zabe a rumfunan zabe da kuma kayan zaben.
Alhassan Bala a Abuja.
Baraka Bashir daga Kano.
Babangida Jibrin a Lagos.
Ni Madina Dauda da ke nan Abuja.
Italo Ikara a Kaduna.
Da Hussein Muhammad a Maiduguri.
Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya.
Za mu shiga lungu da sako don ganin yadda zabukan za su kasance.
Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki
da jin ra'ayoyinku.
Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai.
Madalla yanzu kuma sai labarai amma a takaice
A jiya Litinin a Amurka ta faɗi cewa bata san daga inda wasu abubuwa guda uku da ta harbo a sama a ƴan kwanakin nan suka fito ba a yayin da suke shawagi a saman yankin Amurka ta Arewa Gwamnatin ta ce ba ta tunanin abubuwan jiragen saman leƙen asiri ne ko da yake bata fitar rai akwai yuwuwar na leƙen asirin ne ba Masu aikin ceto a kasar Turkiya sun zaƙulo ƙarin mutane da yawa a raye daga cikin baragozan gine-gine a jiya Litinin sama da mako guda bayan aukuwar mummunar girgizar ƙasa a yankin amma fatan gano ƙarin wasu mutane a raye na ƙara dasashewa a garin Islahi dake kudancin lardin Gaziantep Masu aikin ceto sun fito da wata mata 'yar shekara 40 yayin da a kudancin lardin Hatay aka ceto wata yarinya 'yar shekara 13 bayan da ta shafa sa'o'i 182 a ƙarƙashin baragozan gini abin da ya sa masu aikin ceto murna da farin ciki Birnin Bakhmut da ke gabashin Ukraine ya fuskanci hari da manyan bindigogi a jiya Litinin rundunar sojan Ukraine ta ba da rahoton cewa Rasha ta yi barin wuta sosai a fagen dagar yankin. Ta kuma ce an kai hare-hare a kan wurare 16 a kusa da Bakhmut ɗin.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya taimaka an jima da hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da take da gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Carl Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC